بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى مباحثه. والسلام عليكم ورحمة الله. بركم من الصدوة وأن يمتنا الصبر وأن يداتي لتقض ليه yau na zuwa tattalin na wasan jama'a da ta bakwai ne da 28 na basu da dai 28 ga watan takwas shekara ta dubu da 1999 na arabiya ba 17 ga watan biyar shekara ta 1420 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka zuwa madina dan ci gaba da karatu littafin mai albarka da yarda sadiki. Wannan kuma shi ne darasi na 15 aka ne ko za mu tafi kan babu takwa. Babu takwa, qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Wa hadhihi al-aya mubayyinatun lil murad min al-ula. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wal ayatu fil amri bit taqwa كثيرة معلومة. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأن باب إجزامي شريتك بابي لديك مغنى أكن التقوى وتتقوى. Abinda ake nufi da attaqwa a larabce ittikhadul wiqaya, rukun garkuwa ko makari da zai kare ka daga abin da kake jin tsoro. Lokacin da ake ruwan sama sai ka rike lema a hannunka umbrella, wato ittikhadul wiqaya bainaka wa bainal matari. Haka idan ka rike saboda jin zafin rana, ittikhadul wiqaya bainaka wa baina hararatish shams. Abin da yake nufi da takawa a larabci shi ne sanya tsayi tsakaninka da wani abin da kake jin tsoron ya same ka. An gane ku? Amma a harshen shari'a takawa ita ce filil ma'murat wa nabul manhiyat, imtisalul awamir wa nabul nawahi, kwatanta abin da aka umarce ka yi nesantar abin da aka hane ka. Wannan shi ne abin da ake kira da takawa a harshen shari'ar musulunci. Ayoyin da za mu koro karkashin wannan babi da hadisai da za su biyo baya dukkaninsu suna kira ne zuwa ga kwatanta umarnin Allah da nesantar safansa, kamar yadda za mu gani cikin daidaikun ayoyin da hadisai. Qala Allah ta'ala, Allah maɗaukaki ya faɗa cikin suratu Ali Imran, ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dukan ayar wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ce ya ayyuhallazina amanu, ya waɗanda suka yi imani. Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce duk lokacin da kuka ji an ce ya ayyuhallazina amanu, to lallai kai mummuni bayar da aron kunnen ka ka saurari abin da za a faɗa. Inna khairun tud'a ilayhi wa imma sharrun tunha anhu. Imma dai alkhairi ne za a kiraye ka zuwa ga yinsa, ko wani sharri ne za a hane ka. Duk inda aka ce ya ayyuhallazina amanu, ɗayan biyu ne zai faru. Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya waɗanda suka yi imani, ittaqullaha, ku tsare dokokin Allah, haqqa tuqatihi, haƙiƙanin takawarsa, ku tsorata Allah haƙiƙanin jin tsoronsa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kada ku mutu ba sai kuna musulmai. Ma'ana ku yi ƙoƙari ku dawwama akan ayyuka na addinin musulunci har ya zuwa lokacin da numfashinku zai yi. Wannan aya tana cikin daidaikun ayoyin suratu Ali Imran. Sannan Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum, ku ji tsoron Allah ko ku tsare dokokin Allah, mastata'tum, gwargwadon yadda kuka samu iko. Ita ko wannan aya tana cikin daidaikun ayoyin suratu Taghabun. Malati wa hadhihi al-ayatu mubayyinatun lil murad min al-ula. Wannan aya ta biyu fattaqullaha mastata'tum mubayyinatun, kamar tana bada bayani للمراد من الأولى دنجل إذا أبند أيكي نفي دا آية الفرقو إذا الله حتى تقاتل ما لبس كن يتقال لي دنجل إذا أذاك الوطن آيوي لدونا وأن آية تفرقو تقوى تبيو الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيكم إن فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأبدكوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون menene dangantakarsu da juna magana ta farko suka ce ayar farko da ta sauka cewa ku tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa sai abin ya yawaita sai ya tsanani da mu'minai sai ya karanta ga sahabbai cewa yaya za a ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa wai zai iya wannan to da suka kai kuka ga annabi sai aka saukar da fattaqullaha mastaba to in haka ne ku ji tsoron Allah gurgurdai da kuka sami iko ba hakikanin jin tsoron nasu kan ba gurgurdai da kuka sami iko to shi yasa waɗansu malaman ke da'awar cewa wannan ayar ta biyu kamar ita ce ta tashi ta farko din ke kamar wannan ta yi tsanni da yawa sai wannan ta tashi hukuncin ta waɗansu suka ce a'a ba ta tashi hukuncin sai ba wanda ne sai hakikanin jin tsoron ta wato kamar a jumla take ba ku yi ma'anar ta ba sai wannan ta bayyana cewa shine mustafa ta dan kowa matakin jin tsoron Allah zuciyarka ba shine a zuciyar dan uwanka ba matakin da ke zuciyar wannan ba shine a zuciyar wannan ba na wani ya fi na wani to wannan wanda zaka iya san shi ake nema ka yi shine abinda aya take nufi daidai gejin da kake kai shine haka tukati yi kai a wurin mai jiradin imani irin naka wanda ya jira kake haka tukati yi din sa ya wuce nan gurin ya tsora a kan wannan shi ma wanda ya jira shi wannan ya wuce wannan wanda ya jira shi wannan ya wuce wannan har a je kan wanda ya fi kowa da kawa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ba za ka iya tura mutane akan sikelin imani su zanto ɗaya ba dole wani ya koyi ina fata an fahimta to dan haka a madadin ka ce wannan ayar kamar ta shafi watan ne gara ka ce bayanin da take tana bayanin abin da take an gane ku an yi tura ga Abdullahi da Mas'ud kamar da yake cikin Sahih Bukhari wajen ittaqullaha fa tuqatihi shi ne ke cewa bi an yuta fa la yusa wa an yunkara fa la yusa wa an yuskara fa la yukfar abinda wannan aya take nufi shine ayi wa Allah da'a kada a kuskura a saba masa a rinka ambatan sa kada a yarda a manta da shi a rinka yi masa godiya kada a yarda a mutunce masa abin nufi kenan waɗannan al'amuran guda uku da'a zikiri godiya ga Allah su ne dukkan wanda ya siffanta da su ya siffanta cikin masu takawa kenan da'a ga Allah cikin abin da yake yi abinda ce ka bari kuma karku gurin kane santa ambatan Allah sai da ba za ka manta da shi ba wajen ambatansa kuma sai ka yi amfani da lafazan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da yin zikiri zikirin safe daban zikirin yamma daban na dare daban na kwanciyar barci na tashi daga barci dukkan zikiran da suka tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai mu'mini sai ka shagalta da zikir ka yi sakaci da shi ba a san mutum ya yi sakaci da ambatan Allah a koyaushe sannan kuma sai godiya wa Allah ita ku godiya matakin ta uku abinci ka ji duk abin da kake da shi na ni'imar dukiya ko ɗaya ko ilimi ko muƙami a zuciyarka ta rinka labarta maka cewa wannan gaman ka farɗin Allah ne ba iyawarka ba don idan ilimi ne yasa ake samun wannan tun kafin ka shiga makaranta wani ya shiga makaranta ya gama kuma ya samu takardar shaidar ta fita ka tsawo ta fita ka girma amma har yanzu nan talaka ba ya da komai idan kasuwanci ne wani tun kafin ka fara zuwa kasuwa ya fara fitauci ba inda bai je ba amma kuma har yanzu baya da komai a sai ga manka fardin Allah ne jin wannan a zuciyarka mataki na farko na godiya kenan na biyu ka furta da baka alhamdulillah na uku ka yi aikin da'a da wannan abin da Allah ya baka to wannan duk wanda ya wannan ya cika matakan godiya da ake bukata Allah sai mana gaban ka tafi a takaice dai wannan fadin Allah ta'ala fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgurdan yadda kuka samu iko bayani ne dangane da ittaqullaha haqqa tuqatih فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا كما كجي وي بييا sai ka ji sannan zaka yi biyayya dan ji karkashin sa ne fahimta za ta ginu bayan ka fahimta kuma sai ka yi biyayya shine ka aiwatar da abun aikace ka ji abinda ake karanta maka na alqur'ani ka ji abinda ake karanta maka na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan waati'u kuma ku da'a fatqu Allah ma استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا ku ciyar daga abinda Allah ya baku da dukiya khairan li anfusikum wannan shine abin da yake kanku alheri ga abin da ga abin nan wato gare ku Allah ta umma yuka tuha nafsihi fa ulaika humul muflihun dukkan wanda ya kiro wa zuciyarsa ko dukkan wanda aka kare shi daga ruwan zuci, to wannan yana cikin masu rabota abubakiya ba. Dan zuciyar dan adam an gina ta ne akan ruwa, to sharrin ruwan nan wani sai Allah ya kare shi, sai ga an kare shi daga sharrin ruwa ba da ita. Wani kuma sai ga an jarrabe shi da ruwa, innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu khairu manua illa almusallin alladhina hum ala salatihim da'imun. Zuwa karshen aya. وقال الله تعالى ألا مدوكيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا ودن بسكي إيماني اتقوا الله وطردوا كنتم الله وقولوا قولا سديدا. كفتي مغنى مغنى ودتك دي دي سديد وتو مغنى تدي دي مغنى دباء قليار مغنى دباء أشرارا باب أشاريا باء كنسي باء زاكي باء يد متوم دكا مغنى دتك أنفسونا دي دي ita ce wadda ko zai ta jawo maka lada ko kuma Allah kalli ba za ta jawo maka zunubi ba ko da ba ta jawo lada ba. Wannan ita ce magana ta daidai. Manzon Allah sun sake man kana yu billahi wal yawmil akhir falyakun khayran aw liyasmut. To ayar wannan hadisin kenan shine dangantakar ta ita kullahu wa qulu qawlan sadida yani falyakun khayran aw liyasmut. Idan kun faɗi magana ta daidai me zai faru? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Aya da ta biyo bayan wannan ayatin sura take. Yuslih lakum a'malakum, sai kuga Allah ya kyautata muku ayyukanku, wa yaghfir lakum dhunubakum, kuma sai Allah ya gafarta muku dhunubanku. Wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Dukan wanda ya da'a ga Allah, ya da'a ga manzon Allah, to hakika ya rabota rabo mai girman gaske. Wal ayatu fil amri bit taqwa kaseeratun ma'duma. Ayoyi cikin yin umarni da yin takawa suna da yawa kuma sanannu ne. Wa qala ta'ala, kuma Allah ya kuma cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wadannan ayoyi umarni suke da takawa. Ittaqullaha hatta tuqati, fattaqullaha ma tuqatu, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, umarni ne. Wannan kuma labarin suke bayarwa dangane da sakamakon takawa. Kaga akwai bambanci ko? Wato salan umarni da takawa ko sallata takawa salo-salo Allah ya bi cikin Alkur'ani. In ma salo na umarni kamar da muka gani a ayoyin da suka wuce baya, in ma salo wanda ya kunshi ba da labarin salalar takawa kamar wannan ayoyin da zama karanta. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah ce duk wanda ya kiyaye dokokin Allah, yaj'al lahu makhraja, tabbas Allah zai sa masa mafita. Duk wanda ya tsare dokar Allah, yake yin abinda Allah ya ce, ya hannu daga abinda Allah ya hane shi, Allah zai sanya masa mafuta cikin dukkan wani ruɗu da ya samu kansa. An gane ku? Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, kuma Allah ya bashi arziki ta inda baya tsammani. Yana tsammanin arziki ta hanyar aiki zai same shi a kasuwanci, yana tsammanin dukkan kasuwanci sai ya zo masa ta noma, yana tsammanin ta noma sai ya zo masa ta ganima idan an yi jihadi, yana tsammanin ta ganima sai ya samu ta hanyar da ba. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, duk wannan yayin da mutum ya zanto mai kiyaye tsoron Allah, sai ga Allah ya sa masa mafita. Ina jin hadisin da muka karanta baya na mutane guda uku nan da fakewa ta kai su kogon dutse, ƙarshe wani ƙaton dutse ya murgino daga sama ya toshe kofar da suka shiga, ta yadda ba su da mafita. Da menene abin da ya cece su suka samu mafita? Ba takawa ba, takawa ce. Kafin gurin sun shiga cikin wani rufin da ba mafita, takawa ce ta bude musu wannan. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ta yadda kowa na farko suka tsayanta Allah wajen roƙo, ba su haɗa shi da kowa ba. Na biyu suka tuna ayyukan da suka yi ko hannuwa daga sabon da suka yi, wanda dama yin abin da aka ce hannuwa da abin da aka hana shi ne takawa din. Suka yi tawassuli da wannan, ƙarshe Ubangiji ta Allah ya ba su mafita dangane da abin da suka samu. Wa qala ta'ala, Ubangiji kuma ya ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wannan tana cikin ayar suratul anfal, farkon ayar ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadl al'azim. Allah ce ya ayyuhallazina amanu, ya waɗanda suka yi imani, in tattaqullaha, matsawar kun tsare dokokin Allah, yaj'al lakum furqana, Ubangiji zai sanya muku furqan. To shi menene furqan? Malamai magabata na tafsiri tun daga kan sahabbai da tabi'ai sun yi maganganu mabambanta juna dangane da kokarin fayyace ma'anar furqan. Wadansu suka ce furqan shine najara, Ubangiji zai sanya muku tsira daga duk abin da kuka samu kanku a ciki. An-najatu kenan. Wadanda suka ce an-nasru, abin da ake nufi da furqan shine cin nasara. In kun ji tsoron Allah, Allah zai sanya muku cin nasara cikin duk abin da kuka sa a gabanku. An gane ku? Wadanda suka fassara furqan da cewa shine makhraj, mafita. Duk dai waɗannan maganganu da suka yi ƙarshe dai magana wadda suke malamai sun kudin jayasuwa, wadda kuma ba ta nesa da sauran maganganun da aka yi cewa furqan ɗin nan shine makhraj. Bi dalilin qawlihi ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kamar wannan makharajin ɗin nan tana fassara mana me ake nufi da furqan a nan ayar. Duk da cewa kalmar furqan ala wazni fu'ula majzari ne. Asalinsa alfarq ne, fazida fihi al-alif wa an-nun, sai zanto majzari ala wazni fu'ula. Wanda shi wannan mazarin al-furqan ma'anarsa shine al-fariq bayna al-haqq wal batil. Kamar da Allah ya siffanta al-Qur'ani da shi تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا كما يسبنت التوراة ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون فرقان هو الذي يفرق بين الحق والباطل وتشي فرقان شيء لابن لك إلى لبيت كان قليا دقرتيا شيء لابن لك إلى لبيت كان هنيا من شود هنيا ولتك مركتو sai aka siffanta makharaj da suna shine al-furqan. Kamar idan kana cikin rudu ka rasa mafita, to sai a kawo maka makharaj sai ya rarrabe maka ga hanyar mafita. An gane ku? Ya ayyuhallazina amanu, ya waɗanda suka yi imani, in tattaqullah, in dai kun kare dokokin Allah yadda ake bukata, yadda Allah kun furqanan, tabbas Allah zai sanya ku mafita cikin dukkan abin da kuka samu kanku. Wa yukaffiru ankum sayyi'atikum, kuma Allah zai kankare muku kurakuranku. Wa yaghfir lakum, sannan Allah zai muku gafara, ya sitirce abin da kuka yi na barna. Wallahu dhul fadl al-azim, kuma lallai Allah ta'ala ma'abucin falala ne, kuma falala wadda take mai girma. Wal ayatu fil babi kathiratun ma'luma, ayoyi a wannan babi wanda za su iya shiga karkashin sa suna da yawa kuma sanannu ne. Wa na kamar waɗannan ayoyi da malamin ya kawo ba wai zai takaita akan su bane, dan su kadai ne ayoyin da suke tallata mana takawa cikin alqur'ani, a'a suna nan da yawan gaske. Ita takawa ita ce wasiyar na farko da na ƙarshe, wasiyar da Allah ya wa mutanen farko, kuma ita ce wasiyar da Allah ya wa mutanen ƙarshe. Walaqad wafayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Allah fi hakika mun yi wasiyaci ga waɗanda muka baiwa littafi kafin ku, kuma kuma mun yi muku wasiyaci da cewa ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokin Allah. Ita ce wasiyar na farko da na ƙarshe. Wa amma al-hadith, amma ta fuskar hadisai, fa al-awwal hadithun farko, an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qila ya rasulullah man akramun nas, fa qala atqahum, fa qalu laysa an hadha nas'aluk, qala fa yusufu nabiyullah ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قالوا فأمعادن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وإذا فقهوا. متفق عليه. وانا حديثي أنكربوا لك أبو هريرة ألا تكاري داء قريش. أبو هريرة قيل يا رسول الله an ce ya manza Allah man akramun na, wane ne mafi alherin mutane? Domin alkaramu abinda ake nufi da shi a nan kasratul khair, yawan alkhairi. Wane ne cikin mutane ya fi kowa alkhairi, wanda ya tattare alkhairai a tattare da shi? Haka aka tambayi annabi. Manza Allah zai kuma ce atqahum, inda mafi alkhairin mutane ne shi ne atqahum, wanda ya fi kowa kiyaye dokar Allah. Dan Allah ka ji ansa. Yanzu inda wani aka tambaya cikin mu waye mafi alkhairin mutane, kafin ka lalabo abin da zaka fada da wahala, amma sai annabi ya ce ne atqahum, inda mafi alkhairin mutane ne to shine wanda yafi kowa kiyaye dokar Allah, shine yafi kowa. Dan Allah ta inna akramakum inda Allah atqakum inna Allah alimun qadir. Haka Qur'ani suke tafiya ka fada da juna da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan da suka yi tambayar ba wannan suke nufi ba. Ba ta nufin dukkan mutane, duk da sun ce annas, amma abinda suke nufi larabawa cikin larabawa wata kabila ta fi asali, wace ta fi daraja, wace ta fi kima, haka suke so su sani. Tsakanin Banu Sa'ad, tsakanin Banu Wane da Banu Wane da Banu Wane da dangin gidan Wane da family din gidan Wane, suwa suka fi kima ko daraja a wurin Allah. Saboda su larabawa tun a jahiliyyar su mutane ne masu alfahari da gidajensu. To sai suke wa Annabi wannan tambayar. Wai kaji ma sun tattare larabawa kamar su kadai ne mutane, amma sun ce man akramul arabi, sai suka ce man akramun nas, ma'ana kamar larabawa humun nas, sauran wanda ba su ba kawai biye ki. To shi Annabi sai fahimci a cikin tambayar su kalmar nas da fadinta na farko da na karshe kawai sai ce akramun nas a tikahun, inda mafi tsadar mutane ne gaba ɗaya tun daga farko karshe wanda ya fi kowa takawa. Annan sai zanto a wurin Allah wani ne zai fi kowa daraja, manzon Allah, tunda shi ne ya fi kowa takawa. Daga nan fa sai sauran manzanni, daga nan fa sai masu bin su, daga nan fa sai masu bin su, daga nan sai masu bin su, sai masu bin su. Kamar anan gurin ma kenan za mu fahimci bibigun Annabi akan kowa, don shi ne mafi jin tsoron Allah sama da kowa. Shi yasa wai malamai suka ce idan mutum mutuwa ta zo masa yana da dukiya zai yi wasiya, sai ce to a ɗauki ɗaya bisa ukun dukiya ta ko da bayan na mutu a baiwa akramunna mafi karamcin mutane ko mafi kirkin mutane. To sai suka ce wa za a bai wannan dukiyar ya zanto an iyar da wasiyarsa daidai ba tare da an yi kuskure ba, wa za mu ba a tuka ku a yanzu manzo Allah baya nan, da yana nan da shi za a bai kina ko, to amma ya zanto baya nan sai mu duba a wannan zamanin da muke ciki wani ne a tukan nan sai mu bashi. Wani ce ya za a gane wanda ya fi kowa karancin mutane, sai su zo tuwaki a lokacin da kowa ayyukansu na da gobe za su karkata shi, don da suwaka ce mai hukunci ba a ce mai hukunci da zuciya ba, Allah ne kawai alifin da za su suwa. Amma yanzu a masallacin nan in muka kwana 40 muna zuwa nan gurin ba tare da mun yi kwaci ba a tsakaninmu sai mun gane lallai wanda ya fi mu kirki, sai dai kishi ya sa muke faɗa ko ba haka bane ba, amma duk yar dan adam ya san wanda ya fi kirki. To kaga ko a irin nan gurin waye ya fi mu kirki a zahiri din nan, to sai mu ɗauka shi ne mai atakan nasu a wannan unguwar, to sai mu ce to inda a nan unguwar ne wanda zai ci wasiyarsa shi ne wani, dan shi ne atakan nasu. Faƙaru sai sahabbai suka ce laisa an haza nas'aluka, ba wannan muke tambayar ka ba, kai ka ɗauki ma'anar da faɗin kalmarta, muna tambayar ka ne wata ma'anar daban ba wannan ba. Kala sai Annabi ce to in ba wannan ba fa Yusuf, inda kuna nufin mafi karamcin mutane da ma'anar mafi asalin mutane, to shi ne Yusuf nabiyullah, wanda ke shi annabin Allah ne, ibnu nabiyullah kuma ɗan annabin Allah ne, dan mahaifinsa shi ne Yaqub. Ibn Nabiyullah shi kuma Yaqub din dan annabin Allah ne, dan mahaifinsa shi ne Ishaq. Ibn Khalilullah shi ma Ishaq dan annabin Allah ne, dan mahaifinsa shi ne Ibrahim Khalilullah. To ka samu mutum wanda shi annabi, babansa annabi, kakansa annabi, baban kakansa annabi, a dai duniya to sai dai annabi Yusuf. Sai ya fahimci ma'anar da waye ya fi girman asali yana madaidaikun mutane. Tare da haka sai sahabbai suka ce laisa an haza nas'aluka. Duk dai wannan ba wannan muke tambayar ka ba. Yanzu a nan gurin daga farkon hadisin zuwa nan, idan aka tambayi wa ko kowa ta kawo a duniya shi ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan akramun nasu min haythu taqwa huwa nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amma idan aka ce akramun nas min haythu aslul ubuwa, mafi karamcin mutane dangane da asalin uba, sai mutum shi ne wa Annabi Yusuf, dan shi ne ibnu nabiyillah, ibnu nabiyillah, ibnu nabiyillah, ibnu khalilillah. Duk duniya ba wanda ya samu wannan sai shi, dan haka Annabi ya faɗi shi a nan gurin. Kado sai sahabbai suka kuma ce wa laysa an haza nas'aluka, duk ba wannan muke tambayar ka ba. Sai Annabi ya gane, yanzu sai ya kama tafiyar, ooo abinda kuke tambaya ta, fa amma adilul arbi tus'aluni, shi kuna tambaya ta ne dangane da su wa dai mafi ya asalin cikin larabawa, banda sauran mutane, banda wanda suka wuce da wanda zan zo, a larabawan da ke raye a ban kasa yanzu kuke tambaya ta su wa suka fi asali, su wa suka fi tsada ko daraja. In dai wannan kuke so ku sani, khiyaruhum fil jahiliya, zababbin su a lokacin jahiliya, khiyaruhum fil islam, to su ne kuma zababbi a cikin musulunci, za fatihu in sun fahimci musuluncin daidai. duk waɗanda a lokacin jahiliya dangin gidansu suna da kyauta kamar 'yan gidan Hatim kenan. An gane ku? Wai har suke cewa Hatim shine dukkan mutumin da idan ya tafiya da shi ba ya ɗaukan buzuri. In kana cikin ayare ka rokan matafiya fatake aka ce Hatim na ciki, Hatim as-sa'i, to baka buƙatar ɗaukan buzuri saboda karancinsa. Shi yasa in sun tashi buga misali ba sa ce ai wani da kyauta kamar Hatim, ma'ana bai ma kai shi ba sai an kwatanta shi da shi. To Hatim din nan sai ya zo yana da ɗa Adi ibn Hatim, Adi din nan kuma ya zo musulunci ya shiga musulunci. To ire-iren wannan yadda a jahiliyyar gidansu ke da asali, yanzu kuma an zo musulunci ya zo sun karɓi musulunci, ka fi kima kan kima ke. Shi ne ce khiyaruhum fil jahiliyya khiyaruhum fil islami idza faqat. Duk wanda suke zaɓa ko lokacin jahiliyya ake ji da su, to a musulunci ma in sun riƙi musulunci kuma sai su samu kima da daraja, amma da sharadi in sun fahimci musulunci ya kawo sharadi shine idza faqihu, in sun karanci addinin, domin al-fiqhu shine al-fahmu wal idrak, fahmu addini ala haqiqatihi kama anzalahu Allah subhanahu wa ta'ala, fahimtar addini dan fure da Allah ya saukar da shi ba tare da an gurɓata shi da kurar bid'a ko da tin shirka ba. Kun fahimci wannan da kyau? Muttafaqun alayhi, wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito. Malaki wa faqhu a faqhu idza faqhu ku faqhu bi dhamm al-qaf da yawa qafin dhamma ala al-mashhuri, wannan shine mafi shaharar lugar Larabci. Wa huki ya kasruha ai hikaitu idza faqhu ai alimu ahkam al-shar'i, idan sun san hukuncin hukuncin shari'a. A wata riwaya idza faqhu, a wata riwaya idza faqhu, to sai da riwayan faqhu malaki yace ita ce tafi shahara saboda riwayan faqhu. Duk dai ma'anarsa dai shine idza alimu ahkamat shari'i, idan sun fahimci hukuncin hukuncin shari'a. Shi yasa ko yanzu a duniya wanda ya fahimci duniya kuma Allah ya taimake shi zo ya gane addini zai aiki da shi, sai kaga ya tsara wanda dama can bai taɓa fahimtar duniya ba. Domin saboda menene? Wanda ya fahimci rayuwar duniya da ayyuka na sako da ake a zamaninsa tare da haka ya ƙaurace musu, to kaga wannan shine yake da takawa ta gaske. Dan ya san ɗanɗanon abu, amma tare da haka tsoron Allah ya sa ya rabu da shi, ba haka bane ba? Wancan kila ya jahilce shi ne ya bar shi, da ya san shi kila da zai auka shi, to amma ya jahilce shi ne, ko ya rasa shi da shi yasa sai ya bar shi. An fahimta ku? To shi yasa ake samun kima ga mutumin da ya fahimci jahiliyya, ko ya samu kansa cikin wata rayuwa ba ta fahimtar addini ba, daga ba Allah ya sa ya gane addini zai aiki da shi. To sai ka ga yana darajarta addinin sama da wanda da bai fahimci wannan rayuwar ba. Shi yasa kuma Umar dan Khattab yake cewa ba mai gane imar musulunci sai in ya karanta jahiliyyar Larabawa. Ya san barnar da Larabawa ke ciki kafin musulunci ya zo. Qur'ani ya zo ya gyara cikin shekaru 23 da ya yi yana sauka kan annabi, to mutum zai gane darajar Al-Qur'ani da kimarsa. Dan ya riga ya san barnar da Qur'ani ya zo ishi ya zo ya gyara ta. Saboda wanda bai san wannan barnar ba sai ya ɗauka kawai an samu mutane ne kamar basu da komai sai aka basu wannan abin suka karba shi ne farfan abu, yayin da ko da an same su ne waɗansu barna ta cika musu zuciya, ita kaɗai ce abin da suka sani, ba su da ruwan sha sai giya, sai fashi da makami, sai sata, sai zara, sai kisan kai, sai dukkan nau'ikan barna, sai yaƙi-yaƙi. Musulunci ya zo ce inna al-mu'minuna ikhwa, duk suka zubar da makamai. Ai wanda ba ƙaramin abin da suka yi, lallai Qur'ani ba ƙaramin gyara ya kawo duniya ba. Shi yasa duk wanda ya karanci rayuwar jahiliya kuma ya gane yadda Qur'ani ya kawo gyara, zai gane cewa babu abin da zai gyara. Kuma jahiliya ta biyu da muke ciki yanzu, da jahiliyan karni na 20, kamar yadda Professor Muhammad Kutub ke faɗa cikin littafin Jahiliyatul Qarn al-20, yace jahiliyan karni na 20 ita ce jahiliyan da muke ciki, wanda ake ganin an samu civilization da wayewar kai, tare da haka kuma an yi wa dokar Allah ta waye. الثاني أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم. وما حديث نبي أنكر أسرير أبو سعيد الخدري الله تعالى تابريسي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دغا النبي صلى الله عليه وسلم الله ثبت دريش قال يتي إن الدنيا حلوة خضرة إن الدنيا للي دنيا حلوة abati mai zaki mai dandano khadira kuma kore sai take da ban sha'awa wa inna allaha mustakhlifukum fiha Allah ko yana halifantar da ku ne cikin ta fa yanzura kayfa ta'malun yaga me za ku aikata ma'anar yana halifantar da ku cikin ta da kan wadansu ne akai suka mutu yanzu muke gadan su kamar yadda uwa za mu mutu wadansu su gaje mu haka su ma za su mutu wadansu su gaje su ko wadanne Allah ya tsora su akan ta ba su ne na farko gudan su gaje wanda su gabace su har yanzu ga wadanda suka fara zama kanta na farko an yi haka da a ga me za ka yi shin za ka dauki izina dangane da wanda ya wuce ko kuma ba za ka dauki izina da wasi ba daidai lokacin da wani ya mutu ake cewa a zo a yi masa sallah yana cikin makara kafin a kai shi makabarta kuma lokacin aka haifi wani ake naƙudarsa ya faɗo zai shigo haka duniya take daga nan gurin har zuwa lokacin da Allah zai tashe ta ja'alakum khalaqa fil ard Allah ya sa kuka zanto mamaya a ban kasa wane gajuwa da wane gajuwa da wane ne kan kujeran wane in ka ganka akan kasuwanci da sun muni da akan kujeran kasuwanci kafin ka a yi dole ka kawo wata rana kuma wani ya hau in ka ganka akan kujeran gwamnati da sun muni da kafin ka a yi dole ka kawo wata rana kuma wani ya hau idan ka ganka akan kujeran malanta da huduba da wa'adi da sun muni da kan wannan kujeran ya kauka hau kai ma dole wata rana za ka kawo wani ya hau to za ka dauki izina da wa'adi dangane da wannan ko kuma duk kujerar da ka hau kai wala Allah ta kasuwanci ko ta gwamnati ko ta limanci ko ta karatu ko ta wa'azi za ka ɗauka shi ke nan ka fi kowa kuma wannan ya safi girman kai da jijji da kai da cewa za ka taka wuyan kowa shi ne koyon zarafin fata amalo Allah na zara ido ya gaya za ku yi don a yi muku hisabi da abin da za ku yi ba don Allah ya jahilta ba cewa yana duba in ya ja hankalinmu ne mu shiga taitayinmu yayin da aka ce ga ma'aikaci ya ɗauki laborori na aikin gini ga manomi ya ɗauki manoma za su je gona su yi noma ya zura ido yana kallo da wanda ya dula zai ce ku je ku dawo ku zo in biya kuɗinku wanda laborori ya ce zama da za su yi abincin su wanda suke jin wanda ya so ake na kallon su ko waɗanda suke ganin an ce ku je ku yi aiki ku dawo ku rufe karkula don waɗanda suke jin ana kallon a ce jin mu cewa Allah na kallon mu ka ji wannan in ji wannan ta ji wannan kowa ya ji wannan shine sai sa sai mu shiga taitayen mu cikin duk abin da zai Allah ya halifantar da mu akan ƙasa kar zai halifantar da waɗansu a bayan dole mu kauce waɗansu su zo nan gaba fattakun duniya annabi ce ku kiyaye duniya ku kiyaye ta kada ta ruɗe ku wattakun nisa ku kiyaye mata ku ji ba mata ɗin nan ba suna cikin lamarin duniya ɗin amma aka waye su daban don saboda fitinarsu sai ce fa inna awwala fitnati bani isra'il domin farkon fitinan banu isra'ilawa kanat fi nisa ta kasance cikin mata ne banu isra'ilawa da kangalewar da muke ji a kansu da sabon Allah da fadirci da lalacewar su farkon wanda ya fara halakar da su su ne mata to haka kuma bayan kun kiyaye duniya gaba daya to kuma sai ku kiyaye mata an fahimta ko saboda kainun suna da yawa yadda za ka yi ka kiyaye su kuwa shine ka yi ƙoƙarin tarbiyyanta su a kan addini in ƙyagare ka mace ka tarbiyyance ta kan addini tun tana yarinya tun kafin ta fara shan iskar duniya tun kafin ta gara gane ana yayi iri a tamfa kaza ko iri tsinki kaza ko iri riga kaza ko takalmi kaza ka koyar da ita addini ka nufar da ita ka fahimtar da ita rayuwa kar ka kiyaye abin da za ka iya kiyayewa in kuma kai ka aure ta tun ana cikin aminci da gane cewa kana salloli guda biyar cikin jam'i kar dan kana cikin watan aminci ya zanto cewa baka salloli tun lokacin da su zo gidanka da gane cewa kana da addini kuma kana da wani tsari na addini inda za a saba addini su za ta kaburki za a yi wasa lokacin wasa kuma lokacin gaske kuma za a yi gaske amma in ka sabar da ita wutar rayuwa daga baya da lokacin za ka yi addini sai ka kuna rigima da ita haka yi yarka ka tarbiyyance ta kan addini ba daga baya kuma ka zo ka ce dole sai ta yi bayan ta daga ta girma ta kai na shekara 17 18 ko 20 to ita ma daga baya sai ku ga ta zama abokin rigima tana ganin yaya kawai baba na zai zama ustaz ranar saka bayan da ba haka muke ba a nan gida dan me za ka zama ustaz ranar saka to tun tana jariri ya ta sanka wa ustaz ɗinka lokacin da ta taso ba haka bane ba ta san kai ustaz ne ba magana lokacin gaske za a yi gaske lokacin wasa a yi wasa lokacin sallah a tashi a yi sallah wannan ba shi ke nuna ka azantar da 'ya'ya ka hana su sukar ba. Ka ba su dama na sunuru da wargi da kai, da sabo da kai, amma su tabbatar cewa ga wani abu ko bayan idanka sun san abu ka zana fata ba bare ba za a yi shi ba. Wannan abin abin da yasa kuma yake fata ba bare dan saban Allah ne, saba wa manzon Allah ne. Ita ce tarbiyyar da kowa ke so ya gina gidansa. In kai wa ɗanka wannan, kai masa dukkan gatan da ya kamata. Kar ka ɗauka cewa tara wa yaro dukiya shi ne kai masa gata. Dan idan ka tara masa dukiya ba ka koyar da shi addini ba, koyar ilimin zamani ba, ko ya iya ilimin zamani bai iya addini ba, to abin da zai faru shi ne dukiyar nan cikin shekara guda zai iya murkushe ta duk yawanta, in ta yi yawa ma kenan. Akwai waɗanda suka mutu suka bar ‘ya’yansu, tun ana cikin bakwai ɗin farko ta makoki ‘ya’yansu sun faruwa gidan baransa. Da mogocin da mahaifansu suke hawa da, don saboda ba su tarbiyyantar da ‘ya’yansu yadda ya dace ba. To da haka sai ka kiyaye mata, fattaku duniya wattaqun nisa, annabi sai ku kiyaye duniya kuma ku kiyaye mata. Kuma duk matsayin da kake kai aka baka matsayi, galibi ita mace babban makami ne da ake cin nasara da ita wajen fata dan adam idan ana so. Ko mai mulki, wani lokacin ko malami, wani lokacin ko mai wazi, wani lokacin ko irin ‘yan kwamaret ɗin nan masu zage-zage. Sai a bi ta kan mata sai ga an gama da shi, an gama da kwamaret ko wancan socialism. Da an bi ta kan mata sai a ciwo kansa. Yanzu zage kowa a jarida, amma da an turo masa budurwa ‘yan shekara 18, tana masa fari duk abin da take so su yi. Sharrin mata kenan. Wai wani malami ne wai ya rubuce-rubuce akan mata ya ji duk isarwa tarihin matan da ya taba sani da sharransu da makidansu, ya rubuce littafi, ya yi littafi bakwai guda. Sai ya gamu da wata yarinya a ƙarshe shekara 8 ko 9 ta ce a me wannan a hannunka, ya ce ai littafi ne na ya gamu da sharrin ku mata da kai duk in dai ya mace ce kowace ce sharrinta na cikin wannan littafin. Sai ka buka daga ka huta. Kawo mu gani sai ta karba sai ta jefa rijiya. Sai ka rubuta wannan. Ina zuwa cikin rubutun ka ko canza da baka sa wannan. Yasa Allah ya ce inda kai da kunna azim. Kai don su yana da matuƙar girma. Wani malami ce ma azzamal ilahu kai da hunna illa li anna hunna hunna hunna. Ya Allah bai girmama kaidinsu ba sai sun ya san lalle su kaidin nasu kaidi ne. Shi yasa aka ce kaidinsu da girma. Ma'ana dai ka kiyaye mata, kar su rinjaye ka akan safan Allah, kar su ja hankalinka ka saba ma Ubangiji, kar a yi amfani da mace a ci nasara a kanka akan abin da inda ana ruwan sun yi ba za a ci nasara a kanka ba. Fa inna awwala fitnati bani Isra'il kanat fi nisa, don farkon fitnan bani Isra'ila ta kasance cikin mata. Abin mamaki yakin da aka yi tsakanin Egypt da Isra'il, lokacin da sojojin Egypt suka kori suka kai wata farmaki suka kori Isra'ilawa Yahudu suka yi sansani a wajen. Bayan waɗansu kwanaki inda suka yi sansani sai suka tashi suka canza sansani zuwa wuri, sai aka turo Yahudawa ɗin leken asiri sai suka zo inda Egyptians nan suka zo da. Bayan sun tashi sai suka zo wajen cikin irin karkashin da aka buri a wajen sai suka duba sai suka ga wani hoto, sai suka ga wani album, sai suka ɗauko sai suka ga hoton mata ne a cikin turara. Sai wannan ya ɗauka sai je kawo kwamandan su cewa mun je wurin da waɗannan musulmi suka abin nan, amma da abin da muka ɗauko a wajen sai sai fashe da dariya ce in dai haka neman nasara a kansu. Ita da tsoro ne kiji, amma album ɗin da kuka kawo ya nuna mun gama da su. Abin da ko ta faru ke nan. حديثي نقولكم أتكلم وانا بابي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أنكر في حديثي لقال الله بن مسعود يتي من رأى الله صلى الله عليه وسلم يأكف أن تينا تيها اللهم إني أسألك الهدى يا الله ني إنا رقونك شريا والتقى إنا رقونك تقوى والعفاف ina roƙonka kamewa kame kai, walghina ina roƙonka wadata. Waɗannan al'amuran guda hudu in dai aka arzuta ka su, to an riga an baka dukkan alkhairin duniya da lahira. Shi yasa cikin addu'o'i ba addu'a mafi tattare ma'ana sama da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, li'annahu utiya jawami'ul kalim, dan annabi an riga an baki jawami'ul kalim, dunkulallin kalmomi irin wanda in zaka fassara ma'anonin sai ka dade kana yi kalma kadan amma ma'ana bai tarin yawa. Jifa a dubu da hudu inni as'aluka al-huda, ina roƙonka shiriya. Wannan an gama komai duk wanda aka bai wa shiriya. Shiriya shine gaman kafar ɗin Allah, yanzu to duk abinda Allah yake so shi zaka yi, abinda ba ya so kana nisan ka, tare da haka sai ce wattuka kuma ka bani takawa, yanzu to ina tsoratar ka, ina aikata za a yi na nisan ta sabo, wal afaf ka bani kamewa, al afaf shine kamewa, in kame daga aikata zina, in kame daga sata, in kame daga zubar da jinin mutum, in kame harshe na daga yi da mutane, in kame daga neman abin hannun mutane, duk wannan ya shiga wannan al-afaf, ma'ana sai mai fadin da wal gida kuma ka bani wadata, kar in zanto cewa ina cikin halin kakani kai ka bani wadata. To manzon Allah kuma ya fassara wadata a wani hadisi, dan galibin mu idan an ce mawadaci ne wane, sai mu dauka shi ne mai mai kuɗi da gidaje da kantuna barkatai, wannan ba shi ne wadata ba. Wadata a yadda gani ido wannan wadata kenan, amma ba ita hakikanin wadata ba. Hakikanin wadata shi ne abinda manzon Allah ya faɗa, yace mafi alherin mutum'a, yace mafi alherin arziki shi ne ma kalla wa kafa, abinda ya zama ɗan kaɗan kuma ya wadatar da kai. Ga shi baya da yawa, ba za a yi kwana 40 ba ka rasa cefa ne ba a gidanka, a yi wata biyu wani ma wata 6 ba ka rasa cefa ne ba a gidanka, ba mai ɗinka ko kobo, ba na lebe na tekana da bambalas da kuka na da wata makauniyar Honda, amma dai wata 6 ba a rasa cefa ne ba a gidanka, ko ba mai ɗinka ko kobo, za ka yi magana yadda kake so cikin ƴancinka. Ka zo masallaci a kansu salawatu da kai, ai wadata ta riga ta kare ba, wadata ta fa. A wannan hadisin ya fassara wannan kamar yadda muka yi a baya, cewa algina ginan naf, wadata ita ce wadatan zuci, duk wanda Allah ba wadatan zuci to sai ka ga ya hutawa kansa, amma duk kuɗin da aka baka komin yawansu in ba baka wadatan zuci ba, sai ka kuma kana da sauran zalama har yanzu, don kokarinka kuma shi ne karwa ne kamo ka, kuma kai ya za ka kamo wani, wanda kuma a duniya kana neman mustahil ke, duk wanda ke kara kamo shi ko shi sai ya kamo wani, to yana neman mustahil ke, ba zai taɓa yiwuwa ba. Dan lokacin da kake ganin eh to yanzu dai kila a lissafi na saura miliyan 1 ko miliyan 2 in kamo wani, daidai lokacin kuma da nan a bayan ka ya fara maka wani zai overtaking, zai wuce ka kina baka sani ba, kwanan ne ka so sabon neman kuɗi ne, kwanan ne ka so, haka Allah ya tsara rayuwa, wannan ko wannan, wannan ko wannan, to wai ai alfahari ba shine wane ko wane ba, wane ko wane gidaje, wane ko wane gidan motoci, wane ko wane tsara dokar Allah, abin nan da Allah ya baka na dukiya, shin mutanen gidanka suna amfani da shi, suna jin daɗin rayuwarsu da shi? Abin nan da Allah ya baka na dukiya, iyayenka da kanninka da sauran dangi suna moruwa da shi, al'ummar musulmi da ke kewaye da kai suna moruwa da wannan abin ko ba sa moruwa da shi? Wannan shi ne riba, a samu ana moruwa da kai. Khairun nas man yanfa'u nas, mafi alherin mutane mai amfanar da mutane shi ne mafi alherin mutane mai amfanar da mutane. Allah shi mana gaman katar. Wannan hadisi rawahu Muslim. Ar-Rabi, hadisi na hudu, an Abi Tarif Adi ibn Hatim al-Ta'i radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillah minha falyati at-taqwa, rawahu Muslim. An karbo wannan hadisi daga Abi Tarif, shine Adi ibn Hatim al-Ta'i. Yace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah tabbata gare shi yaqulu, yana cewa man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati at-taqwa, duka wanda yayi rantsuwa ala yaminin bisa ga wata rantsuwa cewa wallahi zan yi kaza, wallahi ba zan yi kaza ba, thumma ra'a atqa lillahi minha, sannan sai ya ga abin da ya fi kusantar da shi da takawa sama da abin da ya rantsa cewa ba zai yi ba, ko abin da ya rantsa cewa zai yi. Misali, kai da ka ce ai wallahi wannan ni da shi kan ba zan ƙara ba shi kyauta ba, ba zan ƙara ba shi kowane irin taimako ba, na ba shi ya banzantar, na ba shi ya wulakantar, wallahi ba zan ƙara ba shi ba. Kwazon sai ya samu kansa cikin wani hali na rashin lafiya, yanzu yana buƙatar taimako na daidai sayan magani, ko matarsa tana cikin halin gagani kai, yana buƙatar taimako na daidai sayan magani, gashi kuma ka rantsa ba za ka ba su taimako ba, in ka ba su taimako ka kare rantsarka sai ka yi kafara, in kuma ka hana shi a nan wurin yanzu da hana shi da ba shi wanne ne ba shi ra'a atqa lillahi min hakim, sai da kace wa kai wannan abin da ka rantsa ba za ka yi ba, shi ya fi kusantar da kai da takawa. To manzo Allah ce to lallai wannan mutum abin da zai kwaliya ta takawa ya aikata abin nan na takawa wanda zai kusantar da shi ga Allah shine kafara idan yaso daga bakin kafara shi da kansa manzo Allah yake cewa babu yanda zai irin sai bazan yi kaza ba ko irin sai zan yi kaza daga baya sai in ga canje rantsuwar nan in yi wannan abin da nace bazan yi ba ko in bar abin da nace da sai nayi shine ba alkhairi yace to sai nayi din sannan kuma sai in je in yi kafara shine karkace a yana daga nan rantsi to an baka mabudi ba wanda ka riga karanta wala tajallallahu ghurfatan li aymanikum an tabarru wa tatqu wa tuslihu bainan nas wallahu samiu alim kar ku sanya rantsuwa da Allah ta zanto katangar da zata hana ku alkhairi katangar da zata hana ku sulhu tsakanin mutane katangar da zata hana ku kaza Abubakar ma da ya rantsa cewa ba zai bar rantsa komai ba sai Allah ya saukar da aya ce wala yatli ulul fadl minkum wasati an yutu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ كَذُوا مِصْطَحَ زَرْجِنْ آئِسَ آيَيْهِ إِرَا أَبُوكَ صِدِّقْ جَوَا تَعِذُنَا Allah ya saukar da ayoyin cikin suratul Nur ya wanke ta cewa ba ta yi ba ƙarya ake mata kuma duk wanda ya ce ta yi ma to akwai azaba tana nan jira shi tana jira shi innal ladina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu bid-dunya wal-akhirah duk wanda suke zargin mata mummune wankakku da ba su da nasu sun yi zina aka ce an tsire musu a duniya da lahira ولهم عذاب عظيم فنذاب من يجرم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون تارة هكا duk irin nukun azabar da aka fada amma su sun nufa nasu da sauki tunda bai kai irin na su ubayi bin sanur wanda su ne shine shugaban rundunar abin nan Abu Bakar ce ai tun da dai ka su kazanci cikin wanda suka zargi Aisha bazan ƙara baka komai ba sai Allah saukar da ayati kar wani ma'abucin falala ya rantsa yace ba zai ƙara ba dan uwan sauna ba wai dan yayi masa kaza kai ya dubi saboda dan yare kun kai baka so Allah ya yafe maka haka Allah ce waliya ku wani so ziyaran gure ziyafi ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum kin ku baka so Allah ya gafarta muku Abu Bakar ce wallahi ina so Allah ya gafarta wallahi ina son Allah ya gafarta ya dauki abin da yake da ba zai bar ku mai bayar ki to dan kai dan kan ka je kai wannan abin kai ka fara rantsuwar ka idan karin sai cewa sai nayi kaza daga baya sai ka balanta shi fa alkhairi to karkaran sai karkace ayi na riga na ransa a kamata yake ne tantu wannan abu matakar ne tantu shi ne alkhairi mafi alkhairi sannan kuma kai kafara da tsuwarka shine ma'anar man halafa ala yamin wanda ya ransa bisa ga wata rantsuwa thumma ra'a atqa lillahi minha sannan sai ga wani al'amarin da shi yafi kusantar da shi da takawar Allah minha kama da rantsuwarsa falyati takawa to ya zake ma wannan takawa kamomin su da ake ambata lokacin da ya musulunta sai ya tafi ƙauyensu bayan ya karɓi musulunci wajen manzon Allah sai ya tafi ƙauyensu ya je tare da shugabannin ƙabilarsu na Larabawa dattijai masu nan ya kamata ya musu sallar musulunci ya faɗi falalan musulunci suka ce a dama kai ma daga wajen wannan ɗan tawayen kake suka cewa annabi Sabi wato ɗan tawaye wanda ya bar addinin gargajiya na iyaye da kakanni kai ma a ce sabata kama sabon sahibuka karfin musulunci suka hana shi abinci suka hana shi abin sha duk da aka ce da kar wanda ya baki ko ruwa da zai sha ga dogon tafiya da ya daga Madina zuwa ƙauyen su ya taho a kan hanya tsananin yunwa ya sa ya fadi da ya fadi ya tsaya yana hutawa sai barci ya dauke shi lokacin da barci ya dauke shi sai ya farkin gashi an kawo masa abinci yana ci ya ci abinci ya koshi ya sha abin sha ya koshi sai ya farka sai ya ji shi dandam ya koshi kara bakin na tukara hadisi ne da fata ce wannan shine Sulayman ibn Adlan al-Bahili radiyallahu anhu qala ya sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naji manzon Allah ya da mutun Allah tabbata gare shi ya khutubu fi hajjatil wada'i yana yin khutuba a hajjin bankwana da yayi wai me yasa ake ce mata hajjin bankwana tare da cewa banda ita annabi yayi aikin ya taba yin mana aikin hajji banda ita annabi bai taba yin mana aikin hajji ba sai so tsaya a rayuwarsa umara sau hudu aikin hajji sau daya haka annabi umara sau hudu aikin hajji sau daya wanda wannan bai taɓa yin wani abu ba tare da haka sai malamin ke kira da hijjatul wada hajjin bankwana to in aka faɗa haka sai kai tsammanin kamar da dan ya taɓa yin wata hajjin wannan sai ta bankwana wanda ko al'amari ba haka yake bai taɓa yin wata aikin hajji ba sai ta amma saboda me ana ce maka hijjatul wada saboda a ita annabi ya rinka ban kwana da mutane ba, yana cewa fuzu anni munafiqukum la'anni la alqaakum ba'da ami hadha, ce ku koyi ibadarku daga wurina, ina jin ba daga wannan shekarar ba zan saki haduwa da ku ba, sai ko ya zanto daga wannan shekarar bai saki haduwa da ku ba. Akwai sahabban da daga wannan aikin hajjin ba su ƙara ganin annabi ba, kuma Allah ya karɓi rayuwarsa. Shi yasa ake kiranta hajjin ban kwana, dan yayi ta ban kwana da mutane a ciki, ba wai dan wata aikin hajjin ta riga yayi ta ba. النبي يقول يا حكمه في حجة الوداع ينبغي هدوء أهد بنقانا فقال اتقوا الله وصليتكم من الله وصلوا خمسكم وصلوا لا تصلوا لكم بالعين وصوموا شهركم وأذنتوا رمضان وأدوا زكاة أموالكم وبايد زكرتوا كيوينكم وأطيعوا ذا أمركم وأمراءكم وأطيعوا أمراءكم ku bi shugabanninku na musulunci ta dukkanin jannar tarabdukun in kun yi haka za ku shiga aljannar ubangijin ababai na wa'anda bai lissafa na farko a takawa na biyu salawatul khams na uku siyamu ramadan na biyar zakatul amwal na hudu kai zakatul amwal na biyar ta'atu lil amr sai ya rattaba jira wato sakamakon da zai faru in mun yi waɗannan abubuwa guda biyar ta dukkanin jannar tarabdukun za ku shiga aljannar ubangijin wato kina ana bukatar wadannan al'amura takawa salloli biyar aini azuntar ramadan bayan da zakar dukiya ga wanda Allah ce a ba kuma da kuma biyayya ga waɗanda suke shugabanni na musulunci so ya umara jam'i na amir amir kuma shine sarki na musulunci wanda ke hukunta mutane da Allah ya ce annabi ya ce yayin da duk yayi umarni dole a bi sai fa in umarnin nan ya kunshi sabon Allah to sai akan gare masa duk abinda yayi umarni wanda ba sako bane ba to ya zama tilas a yi masa da ko da ko yana aikata waɗansu fasikanci wannan shine aqidar da annabi ya koyar da mutane ko da sarki na zalunci ko da shugaba na wani bangare na rashin kyautawa matukar abinda yace yi din nan ba sako bane ba to dole kai masa da to da in yace yi sako to duk yamin da sako ba za ka bi shi ba kan sakon ka annabi ya shugabantar da wani sahabi suka yi tafiya da wani sahabi sai shi ne shugabanku aka je suka bata masa rai a hanya sai hura wuta ya ce ku fada ciki wadansu suka ce mu fada tunda an ce mu yi da'a da shugabanmu ya ce ina me yasa muke bin annabin ba dan mu guje wuta ba kawai shi ba za ki gaba sai suka gishi ta daga baya suka zo suka biya annabi labari annabi ce da sun shiga cikinta ba za su fita ba da sun shiga cikin mutar ba za su fita ba kaga yayi umarni ne wanda bai yi abin ba na safo dan haka ba za a yi da'a ga wani mutum ba komai da kawai yayi umarni da safo ba za a yi ba haka kuma koda yana fadinsa in yayi umarni da ai wanda yake na gari kuma dole a yi masa da'a kaga wannan shine adalci na musulunci wani zai kasa yin adalci tunda yana zalunci to koda aikin kirki ce a yi to ba za a yi ba ko ba haka ba kuma wanda tunda ne wannan mutumin kirki ne ai idan yace ai kaza dai to wala kila ko da mun gano ba da kirki bane kila shi ya gano kirki ne yayin gano ku ba gano ba yayin ku bayani mana to ya sai ga mun shi kadai wannan hadisi da wahu Tirmidhi fi akhir kitab as-salat wa qala hadithun hasan sahih imam Tirmidhi ya mai to akan san kitab as-salat yace hadithun hasan sahih babul yaqin wa tawakkul babu ne da wasi ne babin da yake magana akan yaqini da tawakkali abinda ake nufi da yaqini sakankancewar zuciya dangane da abinda nassi na Qur'ani ko hadisi ingantacce ya baka labari na hukunci ko na labari abinda ya wuce baya ko wanda zai zo nan gaba Qur'ani ya bada labarin wuta ya bada labarin zuciya ya bada labarin aljanna to sai zuciyarka ta sakankance ta yadda babu shakka ko daya bisa cewa abin nan da Qur'ani ya faɗa gaskiya ne Qur'ani ya bada labarin hisabi da awar ayyuka sai ka yadda da wannan haka hadisi ya bada labarin hisabi da awar ayyuka sai ka yadda da wannan duk abinda yake na tabbatarwa Qur'ani ko hadisi suka faɗa ka sakankance ba tare da yaqini ba tare da shakka ba wannan shi ne yaqini dan yaqini kishi sa shi ne shakka wa tawakkul da kuma tawakkali tawakkali shi ne kuma dogaro bisa ga Allah da Allah anan gurin tawakkali yana da bangare biyu bangaren ka kai bawa da kuma bangaren da ya shafi Ubangiji bangaren ka kai bawa duk hanyar da Allah ya tsara cewa ita za a bi a samu kaza ita za a bi dan a gode wa kaza to sai ka bi hanyar a aikace kana bin hanyar to kuma zuciyarka dole ta yadda cewa bin hanyar ba shi zai tabbatar ma da abun ba sai in Allah ya ga dama. Bin hanyar ba shi zai sa ka tsere ka zaba sai in Allah ya ga dama. Aikin gabbai da sakanka cewa zuciya, wannan shine abin da ake tawakkali a kai. Duk mutumin da ya dogara da zuciyarsa kadai bai bi tafarkin da aka tsara don neman abu ko don gujewa kaza a yi tawakkali ba. Haka duk wanda ya bi hanyar da aka tsara amma kuma zuciyarsa ba ruwan shi da Allah, baya tsammanin Allah ne zai kawo masa da ne yake kokarinsa da iyawarsa ne, to kuma shi ma bai tawakkali ba. An gane wannan da kyau, dole sai an samu biyu. Allah ya tsara sai ka ci za ka daina jin yunwa, sai ka sha za ka daina jin kishirwa, to sai ka ci ka sha ka dogara da cewa kuma Allah shi zai magance yunwa, shi zai magance kishirwa. An gane ku? Duk abin da Allah ya tsara sai mutum ya bi wanda ya kurta a bisa da tsari na gaisa zai. To wannan shi ne ake nufin tawakkali. Qala Allahu ta'ala wa lamma ra'a al-mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Wa qala ta'ala alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fa zadahum imana wa qalu hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel fa anqadhu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamtassum su'a واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى فإذا عظمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. آيوين في مدنة كان توكلي لكم يكيني كوكما وأتبزونا كوكما توكلي كذي. قال الله تعالى أنه مرككيات ولما رأى المؤمنون الأحزاب yayin da mummanai suka hararo al-ahzaba kungiyoyin kafirai rundunonin yaki na kafirai qalu sai su mummanai din suka ce hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan shine abinda Allah da manzonsa suka yi mana alkawali wa sadaqa Allah wa rasuluhu tabbas Allah da manzonsa sun yi gaskiya wa ma zadahum hararo din da kafiran nan bai kara wa mummanai komai ba illa imanan fa sai dai imani wa tasliman da komai kauya ga Allah ta'ala. Wato wannan ana magana akan yakin Uhud lokacin da aka wato yakin Ahzab ghazwatul Ahzab ko ghazwatul Khandaq ko ghazwatul Ahzab duk dai yaki ne guda daya wanda aka yi shi a shekara ta biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Taron kafirai ne daga Makka da nan da dukkan kasashen Larabawa suka yi taron dangi don su zo Madina su zo su gama da musulunci gaba ɗaya da musulmai. Kafin a zo Annabi sallallahu alaihi wasallam suka fita bayan gari suka yi katuwar ganuwa wanda suka zagaye Madina wanda mahayin doki ba zai iya zuwa ya ketare ta ba. A nan gurin su kuma suka yi sansani suka hana shiga Madina ko fitowa daga ciki har tsawon waɗansu kwanaki. Daga ƙarshe dai Allah ya turo iska ta rinka tumɓuke rumfunansu da abin da su da suka yi, sai suka yi tsammanin iskar da aka hallakar da Adawa ce aka turo musu, sai suka kwashe lashi nasu suka gudu. Wannan kawai takaita ne, amma labarin yakin yana da faɗi kuma darussansa kuma suna da yawa kamar da Ibn al-Qayyim ya kawo cikin Zadul Ma'ad fi Hadith Khair al-Ibad da darussa da suke cikin waɗanda za a iya koya. Amma dai wannan aya tana cikin ayoyin Suratul Ahzab, wanda Suratul Ahzab galibi dama abubuwan da suke cikinta da yawa suna da alaƙa da wannan yaki. An gane ku? Shi ne lokacin da mummunai suka hararo kafirai a maimakon su tsorata ba abin da wannan ya ƙara musu sai imani sai komai ka wuya. Abinda za mu fahimta ƙarƙashin wannan aya ya ƙininsu na abinda Allah ya faɗa musu. Dama Allah ya ce za su haɗu da kafirai kuma ƙarshe sun fita sun gama da su, kuma Allah ya ce za su ci nasara duk sun gaskata Allah sai sun ƙara miƙa wuya. وقال تعالى وانجلي تعالى تي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وانا كما ترى سكين آية سورة آل عمران وانا كما ترى مغانا ندنغني دياكم أهل وانا كي أشكرا تأخو كورنا هدو كوكر سين شكرا تأخو ذات أهل بانجي ترى مغان الله صلى الله عليه وسلم ياكم أهل أنجر لهم مني دوهلا أتكين سا سبو دوجه متون سبا إن سوكي شهادة تكين مملي karshe annabi sallallahu alaihi wasallam an lotsa masa kai har jini da zuba daga kansa har da cewa kai ku yuflihu qaumun shajju nabiyyuhum wa huwa yad'uhum ila al-islam tayi abin da zai rabota su lotsa kan annabi su gashi ko ina kin su zuwa ga musulunci Allah ko ya saukar da fadin salaysa laka min al-amri shay'un aw yatubu alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun insha Allah amri ba annan kai ki ba ko Allah ya musu azaba ko ya karbi tuban su wannan ganin damar sa ne kai dai kan zaka samu lada tun da su lotsa kanka su kuma da murunsu na wurin Allah ko ya musu azaba ko ya kaddara musu tuba karshe wadan su daga cikin su Allah ya kaddara musu tuba a wannan yaki aka so sayyidina Hamza a wannan yaki da dama wadan su cikin sahabbai suka yi shahada to bayan an riga kutar yaki ta tsagaita sahabbai na shirin komawa gida da me za su ji da binne waɗannan gawawwaki a filin yaki waɗanda suka yi shahada ko da jiyar masu rauni kuma sai aka ce da su ai Abu Sufyan na nan kuma ya sake gayyato wata rundunar ta kafirai za su zo su ƙara mai su tusa gawa su maimaita abin da suka yi sai annabi ce in ko ya taho to ba wanda zai bi mu sai wanda muka je yakin Uhud din da su ba ma san sababbin sojoji daga Madina da raunin da komai wani hannu na jini wani ci an soke shi da mashi a nan annabi ce su haɗu gaba ɗaya a tafi a dai ma a taro inda Abu Sufyan ɗin yake kafin ya zo nan gurin da jikin masu haɓai suka yunkula suka tafi a shi jita-jita ne Abu Sufyan tun ya riga ya gudu ya kwashe na shi na shi shi ne Allah ke cewa allazina qala lahum anna su ne waɗanda mutane suka ce da su innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum mutanen kan fa suna nufin kafirai kada jama wuda ku suna nan sun saki taro don ku da aka fakshawhum ku tsorace su fazadahum imana abinnan da aka faɗa musu sai ƙara musu imani wa qalu suka rinka cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ai Allah ya ishe mu kuma madallada abin dogaro ne shine Allah fanqalabu bi ni'matin min Allah Allah yace sakamakon faɗin wannan kalma da yaqinin da ya tabbata cikin zuciyarsu fanqalabu sai suka juyo gida zuwa Madina bi ni'matin min Allah da wata gagarumar ni'ima daga Allah shine azta su yaqini da yayi wa fadlin da kuma falala da suka samu shine sun dan samu ganima lam yamsasuhum su ba wata cuta da shafe su wattabu ridwanallah dan sun bi biyayya sun biya da Allah ne wallahu dhul fadlil azim kuma Allah ba abutan falala ne falala wadda take mai girma ba abutan falala ce wadda take mai girma to saboda haka wannan ke nuna fadin hasbunallahu wa ni'mal wakeel wato malamai suka ce karkashin wannan za mu fahimci tana zama garkuwarka daga dukkan wani abu da yake maka barazana duk abin da kake jin tsoron zai same ka ko wadansu suna ma kulle-kulle suna maka menene kai ne tsakaninka da Allah kai ta maimaita ta da kadaitacciyar zuciya hasbunallahu wa ni'mal wakeel Abdullahi dan Abu zai ce ita hasbunallahu wa ni'mal wakeel ita annabi Ibrahim ya faɗa lokacin da za a jefa shi cikin wuta ita hasbunallahu wa ni'mal wakeel ita annabi ya faɗa da sahabbansa lokacin da aka ce musu innan nasa tajma'u lakum fakhshawhum فَقَالُوا إِنَّا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ أَشَيْءٌ دُؤَابِنْ دَكِ مَكَ تُورُو يَا عَلَكَ كَفَدَنَّ كَلِمَةَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ إِذَنْ كَفَدَ أَكْوَ الْخَيْرِ مَا يَوَا تِكِي نَفَرْكُو كَانُونَ غَجِيَا وَرْكَا نَبِيُّ كَانُونَ أَلَّا دِي كَامِلِي نَأُكُو كُمَا وَاتُو أَيْنِسِنْ كَايِ إِبَادَة وَدَ زَكَ سَامُو لَادَا نُهُدُو كُمَا كَارِغَا كَهُوتَ دَرَنْكَا بَسَيْ كَابِيَا وَنِ كُدِنْ أَدُوَا بَلَنْ تَنَا كُدِنْ يَكْرَبُو كُمَا هَكَا eh idan kace hasbunallahu baka yi sako ba idan kana nufin wato baka yi kuskure ba idan kana nufin kai da mumunai yan wanka idan kace dane kace hasbiyallahu kana nufin Allah ya ishe ni ne kace Allah ya isar min idan kace hasbunallahu ya isar mana ma'ana kai da sauran yan wanka mumunai kenan wa qala ta'ala Allah yace wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara ga rayayye wanda baya mutuwa shine Allah subhanahu wa ta'ala wa qala ta'ala wato Allah madaukaki ya ce wa alallahi falyatawakkal almu'minun ga Allah ne kadai mu'mine za su dogara ba za su dogara ga waninsa ba wa qala ta'ala Allah ce fa idza azamta fatawakkal ala Allah fa idza azamta idan ka riga ka kudurni yin abu kuma ka tabbatar abin Allah ne kuma ka ji matakan da yin an bi za a ci nasara ka kulle niyyar yi to fa tawakkal Allah to sai ka dogara ga Allah ko kar ka dauka duk shirin da kai da kinsun da kai kadai zai wadatar dole sai daga manka tardin Allah sai ka dogara ga Allah ko
malai ce wal ayatu fil amr bit tawakkul katiratun ma'luma, ayoyi waɗanda suke umarni da yin tawakkali suna da yawa kuma sanannu ne. Wa qala ta'ala, Allah kuma ya ce wa man yatawakkala 'ala Allah fa huwa hasbu, dukkan wanda ya dogara ga Allah hakikanin dogara ga Allah to Allah ya wadatar da shi, Allah ya isar masa. Ai kafihi, ma'ana Allah ya ishe shi kariyar duk abin da ke jin tsoro. Wa qala ta'ala, Allah madaukaki ya ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum, sanan dai kadai waɗanda ake kira mu'minai su ne waɗanda idza dhukira Allah, idan an ambaci Allah wajilat qulubuhum, sai zukatansu tsorata. Ma'ana idan an ambaci ukubar Allah, an ambaci azabar Ubangiji, suka tuna sabansu, suka tuna girman azabar Ubangiji, sai su tsorata, sai su firgita, irin firgitar da ke sa su tuba. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, idan an karanta musu ayoyinsa kuma zadatuhum imanan, sai ayoyin nan su kara musu imani, doriya akan imaninsu na da. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kuma ga Ubangijinsu kadai suke dogara, ba su dogara kan kowa. والآيات في فضل التوكل كثيرة معلومة. آيوي دي ودن دسكي مغانا كم فلل التوكلي سنة ديوة ومعروفة سنة النوني. وأما الأحاديث أحاديثكم سوما سنة ديوة أما كما تدين متاشا كم سو أما كونا كبيدا الله يكم أبن دمك بدا دي دي الله سبحانه ملادا وان دمك يكسكو لكم الله سيكم أنا والسلام عليكم. Akwai tambayoyin da rubutunsu da fito sosai ba, masu sosai su yi mun hakuri in sun je wasu fi su ba. Wanda yake cewa wai yana tare da iyalinsa, da mutum ne yake tare da iyalinsa, sai ta ce za ta tafi ganin gida, sai ta tafi kuma shiru bai ganta ba a sai bayan shekara. Da haka mene ne matsayin aurensu? Idan an yi wata tambayar sai kace ya aka yi ma abin ya faru. Don a hankalci kai kanka da kace ta tafi ganin gida, ai za ka ba ta limit na lokacin da kake bukata. Kuma in lokacin ya wuce, ai za ka je cigiya. To amma idan har ma kai kanka kuma ka yi zama ka gada ke hada kai shekara hudu sannan ta zo. Wannan na kai kanka wawa, to ba da gaske ba kake auren, ba gaskiya. Ba gaske ba ne ba. Abin gangan ne aurinka. To amma tun da ka tambaya me ya hukuncin aurensu, aure dai yana da tun da bai ce ya sake ta ba. Aure yana da duk da kurakuren da suka faru a ciki. Kuskure na farko da ya faru lokacin da ta ce za ta je ganin gida, ma'ana a cikin tambayar ka kamar an ba ta dama ta tafi ita kadai ne. Wanda ka'ida mace ba ta yin tafiya sai da maharrin ko mijinta. Kai za ka je kai ta lokacin dawowa, ka je ka dawo da ita ko kuma cikin wani kannanta ko yayyanta wani rahota, to za ka samu kuskuren farko ta tafi ta kare. Na biyu kuma da ta je ta zauna a gida, inda kake ne tana gidan, to kaga akwai rashin kyauta ta hanyar ita ta ku duka da kai mijin da ita matar da kuma iyayenta. Duk cikin waɗanda suka wannan gaba ɗaya ba su fahimci menene hakikanin rayuwar aure da haƙoƙin da ke kanta ba. Kaga wannan sakaci ne wanda bai dace ba. Amma dai aure ba abin da ya shafe shi, tunda ba shi cewa ya sake ta ba, tana nan a matsayinsa na matarsa. Waɗancan kurakuran ne kuma a je a yi istighfari a nemi Allah ya yafe su. Wannan yake cewa ƙarin bayani dangane da cewa an ce kai din mata mai girma ne, gashi kuma an ce kai din shedan yana da rauni. Wannan na nuna kai din mata ya fi kai din shedan kenan. Akwai da dama da daga cikin masu faɗakarwa ko wanda da nake jin suna faɗin haka. Allah ya ce wa mata inna kai da kunna azim, amma da ya zo kai din shaitan sai ce inna kai da shaitani kana dha'ifa. Wannan na nuna kai din mata ya fi kai din shaitan. A hakikanin gaskiya ba za a yi gaggawar fahimtar haka karkashin waɗannan ayoyi guda biyu ba, domin an siffanta kai din shaitan da cewa mai rauni ne shi, idan an kwatanta shi da taimakon Allah da ke zo wa mu'minai. Dan aya tana maganar jihadi ne, allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilitaghut. Sai Allah ce fa qatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana dhaifa. Mu'minai suna yin yaki dan tafarkin Allah, kafirai suna yin yaki dan girmama tafarkin shaytan. sai Allah sai da mu ne ku yaki waliyan shaytan majibinta lamarin shaytan mabiyansa lalle kai din shaytan mai rauni ne idan an furta shi da mai sai da bangaren taimakon Allah da wanda yake bangaren sai tunda Allah ya ce walakad sabaqat kalimatuna lil ibadin al mursalin innahum lahum al mansurun wa inna jundana lahum al ghalibun kuma yace kataba Allahu la aghlibanna ana wa mursalin yasa ce can cikin yakin Badar kada kada lakum ayatin fi fiyatin al takata fi atum takatul fi sabilillah wa ukra katra tarawna hum misla zara'il ayin wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha ashe kai din shaytan bi muqabalati ta'ayidillah ta'ala wa nasrihi da'i kai din shaytan in aka ce suna opposite din juna ga kai din shaytan anan gefe guda nan ga taimakon Allah da agajin sa me kuma kai din shaytan bazai kai labari ba to wannan ake nufi can wurin kai din mata kuma an kyale shi ba tare an kawo shi ne mutalkan ba tare da an kawo taimakon Allah a wajen ba an fahimta ku shi yasa ko da kai din da suka yi din da suka yi wa annabi Yusuf kai din da kansa shi ma da ya dawo ba dama da ya fake bangaren ubangiji ba ya samu mafita ba a ce duk girman kai din nan sun mafi ba su yi sara a kansa domin shi da kansa da ya kai din ya yi yawa ya ce rabbi sujuna ahabbu ilayya mimma yad'una ilayhi wa illa tasrif anni kaydahun ahbu ilayhinna wa akun min al-jahilin ita ya ubangiji kurkuku in je in zauna a gidan maza a daure ni shi ya fi mun alkhairi saboda abinda ake kira na akan sa ina fasikanci wa illa tasrif anni kaydahun ya Allah in fa baka kawar mun da kaidin su baka bari na ahbu ilayhinna to zan so su mata zan karkata zuwa gare su wa akun min al-jahilin in zama cikin jahili cikin gangarin mutane Allah ce fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaydahun innahu huwas samiul alim sai ubangijin sai an sa masa ya kautar da kaidin su gabare shi lalle Allah mai ji ne kuma mai masani to daka wato kenan abin da zaka kalla kenan kaidin shaytan can bi muqabalat ta'idillahi wa nasrihi kaidin ma da ruwa kuma ala wajhi al-islam dan haka sai zanto azim ne lallahu la yuqabiluhu shay amma kaidin shaytan ya zama da'if lallahu yuqabiluhu nasrullahi wa ta'id wannan abu na farko kenan ansa ta farko abu na biyu kuma ansa ta biyu shine wato sai ka ce shi kaidin mata kamar su mata shayatinul jinni ne shayatinul insi ne kai to shi shaytanin insan tsakaninka da shi abin da zaka yi zaka iya masa dabara in yi kaidi kai ma kai kaidi ka fita ni kullama kaidi na mun ka kuma kullu kaidi yadda zaka yi ne ka sabar da kanka aka yi musu irin wannan a fita lafiya to amma shi kaidi na shaytan ba da kai masa dabara sai dai kai addu'a ka neman faka wajen Allah duk da baraka shi yasa Allah yake maganar cewa fa idzal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyul hamid wato kai ka mu'amalance shi yadda zaka kauce amma yula qaha illa da sabu amma kai da shaytan sai ce wa amma yanda zan naka mina shaytan nan gon fa a takaice dai wannan shi ne abinda za a iya fahimta gurgudan fahimta ta da wannan ayoyi guda biyu da kuma maganganun wannan da aka wallafa wannan kuma yake cewa akwai duk da daga cikin yan uwa da suna waɗanda in sun ga wani yana durko da addini sai su rinka yi masa nasiha suna cewa ba ta kulla a masa ba kuma su rinka cewa da shi wai kar ya tsananta addini da yawa annabi ya ce duk wanda ya tsananta addini to lallai addinin zai gallabe shi shin wannan yana nuna kenan sai mutum ya rinka yin addinin nashi da bi da rabi kenan na wato a cikin addini akwai abin da suke wajibat wajibai dole mutum yi akwai mustahabbat wajen wajibat kowa dole ne babu sassauci tsakanin mai lafiya da mara lafiya la iyaka sallar mara lafiya a bashi langwame na ba sai ya yi ruku'i da sujuda ba ko amma ba bambanci kowa dai dole sai ya yi sallah kowa kuma dole sai ya yi azumi sai fa in ya kasa kowa kuma dole sai ya yi kaza duk wajibai mutane sun yi tarayya kai kullun ala qadar zakati abin da yake mustahabbai shi ne kar ka ɗauka da yawa ka zafi kanka da ka ɗauki abin da yau za ka yi gobe ba za ka yi ba ko kai kwana bakwai kana yi wata rana ka yi fashi gara ka ɗauki ɗan kaɗan wanda kullum za ka yi fi shi ya sa annabi ke cewa ahabbul a'mali ila llahi adwamuhu wa inqasa aikin da Allah ya fi kauna shi ne ɗan kaɗan wanda za ka dawwama a kai adwamuhu mafi dawwama a kai shi Allah ya fi so wa inqasa ko da ya zamanto ɗan kaɗan shi yafi sama da ka dauki mai yawa daga baya ka aje. Menene hikimar wannan? Saboda ana yi wa mutum hisabi ne, ana hukuntar da mutum da abin da ya mutu a kai. Yanzu a ce ka dauki aiki mai yawa kana tai sai ko manyanta ta zo maka. Ka manyanta ta can gurin da sauran karfinka kana iya yi, yanzu kuma ka manyanta kana bukatan ka rage. To a ce daidai lokacin da kake kusa da kabari kuma ka rage aikin alkhairi ka gaba guda. Amma idan aka dauka kullum misali raka'a uku kake yi shafa'i da wutri baka taba kara kan uku ba amma ba ka taba yin fashi akai ba duk rantsi sai ka yi. To ya fa a ce ka dauki kirayi da raka'a 11 amma yau kai wata rana kuma sai an sake yin wata kafin ka sake yi kuka. To wannan wanda zaka dawoma kai shi aka fuso. To wajen aiki na mustahabbat shi ne ake cewa mutum ya dauki gargwadon yadda zai iya kar ya dauki abin da ya fi karfinsa. To wannan shi ake karo. Wajen ne santan haram kuma dama ba a cewa wani mustahabbat. Kowai ne santa tare dole ka ne santa ta kawai ba wata mustahabba a nan gurin. Ka ce wannan na sami iko na ne santa wannan ba dole ka ne santa kawai sai dai in ka ran gare ka ki. To wannan dai shi ne abin da yake daidai amma a maganar ko bangaren da yake daidai ne ko bangaren da yake kuskure. Bangaren cewa annabi ya ce lalle wanda ya riƙe addini da ƙarfi addini zai gallabe shi wannan haka ne annabi ya faɗa haka. Amma shin wannan a cikin wajibai ne ko cikin mustahabbai? Cikin wajibai dole kowa sai ya ɗauka. Cikin mustahabbai ne wani ya kawo to sai ka ɗauki abin da za ka dawoma a kai sauransu. Sannan kuma a kowa waɗanda a ƙila za ka fara wasu wajen mu'amalarsu da mutane. Akwai wanda addini shi yadda yake ɗaukan addinin kawai zafi ne cikin kowane irin al'amari. Ko san sallar ku zo shi baya iya sakin fuska ku dai ta nan gurin a bashi ne nan gurin ku dai ta amma ta ne wa ko sallama za a ita kanta sallar haka da sauran su akwai cikin samari wallahi wanda za ka ta karfi da ciccijewa to kuma ka yi addini addini na tsuwa ne haske ne na zuci ba bata rai bane ba wani zai ga yau bata rai da yawan shan kunu gane ki kowa ma bai daidai ba shi shine kadai ke daidai to wannan kuma kuskure ne cikin addini. Idan mutum ya dauki wannan abin da zai kai mutum shine sai ya guluwi cikin addini ya wuce inda addini yace ya tsaya har ya wuce gaba ya zafi da yawa kenan. Addini yake fuska ne tsakaninka da yan uwa musulmi kuma wani yayi kuskure ka fada kanka cikin ruwan sanyi haka kai abin da zaka yi karkare na wani wani kazalika kuntum min qawli kuma wannan Allah ai ba haka aka haife ka kai ma da kila da wannan raunin kake a hankali a hankali gurin ɗinka na imani ke hawa har ka kawo wannan matsayin shi ma kyale shi a hankali yana zuwa karatu wata rana abin zai ta hawa har ya kawo wannan matsayin kila ma ya wuce ka. To amma ka ɗauka tun da ya fara zuwa masallaci yau sai ya zama kamar kai to wannan ba daidai bane ba. Ko ya fahimci musulunci yau ya karɓi kalmar shahada ka ɗauka kuma nan da sati sai ya zama kamar kai ka ga wannan ba daidai bane ba. To wannan kuma ta fuskar mu'amala ne sai mutum ya gyara. To wannan su ne tambayoyin da na iya fahimtar karanta su daidai wa daidai. Idan ko mai tambaya daya wacce take bata cikin nan waɗannan gaskiya duk ban fahimci karatun su ba daga wannan shari'a in ka fahimta kuma ka mutane su yi wa mutum iskilanci game da riko da addini ai to wannan hadari ne don yana kai mutum ga yin ridda. Kaga akwai da yawa waɗanda suke wasa da addini idan mutum sun gaji da riko da addini har sai a rinka masa iskilanci wani ko gemu ka tsaya sai abokananka sun yi masa iskilanci kayya wannan a kama a ja aka da sauransu. To wannan kaga suna wargi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sunnar annabi dukkan abin da yake na dini in kai rabancin ka yasa ba za ka iya wato ka haƙura da laifi da yana cewa ka kasa to me ko wanda sai ka yi izgilanci izgilanci yana da hatsarin gaske dan ka ce masa izgilanci in ya san in yi musu fuskar shanu ba za su yi izgilanci ba shi kenan sai haka yayi daidai ga za su yi masa izgilanci ba. Ai
wannan ne cewa idan mutum ya ta karatu da kudin da ya samu ta hanyar haram yi ne hukunci haka rayu a kan rashin sani daga baya sun
mutum ya sai kayan karatu da kudin da yake na haram amma bai sani ba sai daga baya ya gane haramun wannan abin da ya saya ana sa ran ya samu lada a kai tunda bai san haramcinsa ba a da in sai istighfari ya gyara yan haƙƙi ne na wani ya mayar masa yan kuma a'a hanyar da ya biye ne kudin haramtacciyar hanya ce bai san haramtacciya ba ce ba kaga yan sai daina wannan business din kira na eh makruhi shine abinda shari'a ta hana hani wanda yake ba mai karfi ba, sai da in ka ne sance shi baka yi shi ba kana da lada, yinsa kuma baya jawo zunubi, to shine ake kira makruhi. A kuskure ne suke ba su fahimci addini ba, in har suka ce cikin addini ba makruhi, hukunce hukunce shari'a guda hudu ne, wal hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruhu ma ma harrama, ne hukunce hukunce guda hudu biyar, na farko wajibi, na biyu mustahabi, na uku haram, na hudu makruhi, sai kuma jaizi a tsakiya. Shi da wajibi da mustahabi duk umarni ne ke tabbatar da su, umarni mai karfi ya zama wajibi kenan, umarni wanda baya da karfi sosai ya zama mustahabanci, kamar da haram da makruhi duk hani ne ke tabbatar da su, hani mai karfi ya zama haram kenan, hani wanda yake ba mai karfi ba ya zama makruhi kenan, shi kuma jaizi a tsakiya yake. Shari'a bata ce yi ba, bata ce kar ka yi ba, kana da ƴancin yi ko rashin yi, shi ne ja'izi, an bar maka kofar sa a buɗe kenan. A cikin me? A'a, ya kace in ka ne tsanci makruhi da niyyar cewa ka ne tsance shi makruhi ne, kana da lada ƙwarai da gaske, in ka aikata shi baka da zunubi. Ito wannan kan bai dace ba ko ala ba, amma na farko dai waɗanda suke idan liman ya dago sukan daɗe ba su dago ba, ka'ida a cikin sallah manzon Allah ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi, fa idza raka fa huwa wa idza sallaka fa zuwa ila akhiri, an sanya limami ne dan mutane su koyi da shi. To wajen bin liman abin da ake bukata, kar ka riga shi aikata wani abu cikin sallah, kada kuma ka yi tare da shi, kar kuma ka yi jinkiri tsakaninka da yinsa jinkiri mai nisa. Misali, liman yana tsaye ya yi kabbara haram, Allahu akbar, ya soke hannunsa kai ma sai ka yi kabbara, sai ka soke hannunka ka dora kan jikinka. Liman ya yunkura ya tafi ruku'i, kai lokacin kana tsaye kyau, sai bayan ka tabbatar ya yi ruku'i sannan sai ka yi. Liman ya dago daga ruku'i, ba wai bin shi za ku dago ta rabe, sai ka tabbatar ya dago kai ma ka dago. Liman ya tafi sujuda, ya kai boshinsa kasa kai kuma sai ka bi shi sujuda. Liman ya dago, yana dagowa, ka tabbatar ya dago kai ma kuma sai ka dago. To haka ake bukata, ba bukatan ka riga shi, ba a san ka yi tare da shi, ba a san ka yi jinkiri mai nisa tsakaninka da shi. A inda ake samu wannan shi ne idan liman ya tafi sujuda, sai ka samu liman ya daɗe da dagowa daga sujuda, wani bai dago ba, yana cin abubuwan da zai. To shi abinda ake karantawa a cikin sujuda a sunnar annabi shi ne dai kuli subhanakallahumma bihamdik allahumma ghfirli, ko subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, mafi karancin subhana rabbil a'la guda uku, duk wanda ya sujuda ya faɗi subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la har guda uku, ya dago, ba za ka ce sujudar sa ba ta yi ko sujudar sa ta yi, kasa da uku bai tabbatar ga annabi ba, amma uku zuwa abin da ya sama wajen yawan sa ba a yi masa gaji ba, ko sau ɗari mutum ya faɗa ya yi, in kuma mafi karanci ne ko sau uku kuma ya faɗa ya yi, tsakanin sau ɗari da uku duk inda ya tsaya ya yi, illa iyaka ana so ya yi mara ko ba haka ba. Kuma cikin sujuda ana buƙatar addu'a, saboda ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa babu wani hali da bawa ke kasancewa mafi kusantar ubangijinsa sama da lokacin da yake cikin sujuda, da aka sai ce ku dage da yin addu'a, fakaminun an yustajaba lakum, ya dace a an samu ku addu'a in kun yi ta cikin sujuda. To wannan dadewa da liman zai yi, zai yi ne gwargwadon yadda ba zai wahalar da mutane ba, wanda ke sallah shi kadai ya dade minti goma ba, ba shi kadai yayi ba, amma liman matakin sallar sa duk yana kiyaye mutane da yake bi, saboda hadisin Mu'adh da annabi ke cewa sa fattanan anta ya Mu'adh, kai kana son ka fitar mutane ne kake dogon sallah, kai yadda wato ba za ka wahalar da mutane ba, cikin mabiyanka akwai mai rauni, akwai mara lafiya, akwai mai bukata, akwai mace kila tuntuna kuka, annabi ce so da dama zan shiga sallah da niyyar tsawaita, sai in ji yaro yana kuka, sai in yi kokari in gama ta cikin karamin lokaci dai in saka maransa mahaifiyarsa, tunda ana tare da mahaifiyarsa cikin jam'i. To wannan shine ya kamata fikihin sallah da liman ya kamata. To amma waɗansu sai su ga kamar ruku'in sujjadar da liman yayi ya dadewa da ya zuta musu kadan, sai kuma su ƙara dadewa. To wannan dadewar in ka kade ne sai kai, amma tare da liman kuma karka dade sama da yawa har ya dago kuma ya ce ya sake koma kusan sujira sannan kai ka dago kuma ka zo ka bi wannan ba daidai bane ba abu na biyu kuma wadanda suke yin bayan gida a wurin da yake na alwala wannan bai dace ba bai dace ba ce wurin da yake an kebance shi kawai kila dan bawali sai wanda yaje bayan gida a wajen ba a tsara wajen daban daki wanda za a yi bayan gida ba sai a yi wannan kazanta ce bai dace ba ko alama kuma ya kamata a ce mun san ya kamata gaba ɗayan mu wato akwai al'adunmu da muke yi wanda muka tashi muka ga ana yi muna kayin su wanda kuma sun saba da addini kuma sun saba ma da ka'ida da kiwon lafiya fitsari a ko'ina bayan gida a ko'ina sai ga mutum magidanci yana bayan gida ana kallon shi motoci suna wucewa ba abin da ya musa yana bayan gida da cin biskit abinsa a gefen titi ba abin da ya musa magidanci da kare don da rashin sani ya kamata ko ka samu a bakin kasuwa ko a bakin wata ma'aikata ko ina ma mai da shi wurin fitsari motar ka idan ka ajiye sai sun fitsare ma duk tayoyin mota a bakin kaso sabon gari ko wajen singa-singa ko kwantin koli ga sannan ko ina sai ga mutane suna bawa duk wannan rashin sanin ya kamata ne inda hukuma za ta tsaya ko mutane sun san ya kamata ai abin kunya ne ba za a samu mutane kawai a bakin kaso ko wani fitsari abin kunya ne wallahi wani ma daga waje zo ganka a kan wannan abin kunya ne na ƙarshe ko da hukuma ba ta tsawatar ba ko mutane ya kamata a ce akwai sanin ya kamata da aka ci ga layi guda nan gurin rumfuna goma to ya kamata waɗannan masu rumfuna goma su haɗa kuɗi mana tsakaninsu su yi yarjejeniya su samar da ban aiki wanda yake nasu ne na wannan masu rumfunan guda goma a wurin su yi wurin bahaya guda biyu wurin bawali ko guda biyu ga kuma wurin alwala su kulle kayansu da makullinsu a sanya makulle kamar guda uku a rumfuna mafi rumfuna na ƙarshe na kusa da banɗaki da rumfar wana na makulle yake in ba ba wurin wannan ko wurin wannan ba ba wurin wannan ko wurin wannan wanda yake mu masu layin nan kawai za mu amfana da banɗaki mu sai in karto masu ɗin mu sun zo su ma za su shiga banɗaki ɗin mu masu waɗancan ma su yi waɗancan ma su yi waɗancan ma su yi in gwamnati ta fito da wannan tsarin ko gwamnati ta fito da shi ba aka samu masana ya kamata su mutane su kai wannan ba sun huta kansu ba an samu sutura an samu tsafta an samu kiwon lafiya kuma an tsare addini amma haka wasu mutum ya yage wanda suna fitsari kan titi manzon Allah ce in fa awrataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuka ce ka kiyaye al'aurarka ka kace da kowa ya gara aurarka sai matarka ko kuyanga wanda musulunci ya shar'anta ka karka duk wanda zai ga aurar al'aurarka sai haramun ne ko namiji da dan uwanka awa sai dauka ayi to ayi namiji da dan uwana abin da nake da shi yana da shi wannan magozanci ke da rashin sani ya kamata wallahi magozanci ne tsaba kai wannan tunanin har ko mata ce wannan ta ga wannan wanda ya ga al'auran wannan ya zama shi magozanci ke da annabi ce kiyaye al'auranka sai matarka kadai ko kuyangarka sai wani ya ce da shi idan ina cikin sahara fa ba kowa da gani ba kowa tare da ni shin nan tsaya a filin Allah ko sai na samu ta irbishiya sai ce ko a cikin sahara ka ya kamata ka ji kunyar Allah samu ta irbishiya da saka ya haka manzon Allah ya ce ji fadan girman Allah a dajin Allah ba kowa sai kai annabi ce samu ta irbishiya ka saka ya shi yasa idan annabi ke tafiya wani lokaci za a ganshi da sanda da wani abu saboda idan ya tashi bayan gida ko zagaya ko wani abu sai ya kafa wannan sandar sai ya dauki mayafinsa sai ya dora kai sai ta kare shi ga barin mutane ya biya bukatar sannan ya tashi sallallahu alaihi wasallam amma mun ba ruwa ko ina to yanzu a ce an kebance wuri dan kawai kama ruwa ba a tsara yadda mutum zai bayan gida ba wani zai tsuguna ya bayan gida ya cutar da mutane a kusa da masallaci to wannan ya kamata duk mai wannan ya ji tsoron Allah ya kiyaye dan a samu tsaftar wuri Allah sai ba mu yi kuma yin aiki da abu da kamar da masu sata takalma kuma su ji tsoron Allah su masu daina sata takalma dan bai dace ba ce ka zama farawa mai ci da kuma wani adadin abin da ka sata ko da ba a gane ka ba a nan gurin inda rigima take shine a lahira duk wanda ka sace wa takalmi daga mai naira 1,000 zuwa mai naira 7,000 ko naira 10,000 yana can ka kai masa ne lahira idan aka tashi gobe kiyama abinda za a yi ayyukan ka na lada da kake da su sai a ɗauka a baiwa dukkan mutanen da kai wasa ta idan an yi rashin sa'a baka da aikin lada ko aikin ladan bai kai yawan adadin da ka sata ba na mutane sai a ɗauko zunubansu a jibga maka a kora ka cikin wutar jahannama haka manzon Allah ya faɗa kuma ka tuna idan ka sace takalmin naira 1,000 fa mai shi ya sayi 1,000 kai idan ka je bakin bata ko ina ne zaka je ka sayarwa da barayi yan uwanka barayin zaune me wai zaka sayar musu 200 ne ko 250 200 ko 250 din nan ka sha sigari ka sha tabarobi ka sha solution ka tuwake da shinkafa yan an ci sa'a din da ka sayar duk sauran a shirman banza zai kare ka kara daukar zunubi ko kudin sun wuce ko bakin ciki ya kara samun ka sama da bakin cikin da kake da shi kafin kai sata kuma gobe sai ka zo ka sake sata kuma ka sace ka kai naira 2,000 ko naira 3,000 na wani bawan Allah kuma sai ka je ka sayar da shi 500 ko 350 kuma ka je ka sake wadancan aikin banza ko ka tafi marhaba wajen shiga kai ma wani ya sace ma a yi ma yankan aljihu wajen shiga marhaba ka samu wata farkarka kuma ka sai mata barasa ta shaka duk a kai aikin banza ke karewa to dukkan waɗannan al'amura wato dabbanci ne irin na ɗan adam yake sa yayi irin wannan amma dan ka faci abun mutum kana ganin shi bai gari ba ka cuce shi mala'iku na nuna rubuta wa inna alaikum lahafizin kiraman katibi ya lamu na mata faru kawai abin da yasa ake samun irin wannan sace-sacen karancin imani da ranar tashin kiyama ne lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta sa kowa mai gari a kubur masallaci ba amma kowa san Allah na ganin shi kowa magana ta riga ta kare ba san da ba so da lokacin ba immigration ba custom amma haka rayuwa ta tafi da fari annabi yake kara goma yana da baka addinin musulunci duka a cikin wannan hannayen farayin da yake da mazarata da yawa bulala da waɗanda yake duk sun zuke mutum goma sun kusan shekara goma saboda tsarin rayuwar kowa ya san mala'ika na kallonsa yake da taitayin sa ai duk inda ka ji rayuwa an ce an kawo dan santa to mutane zuciyarsu ba imani ne sai za mu ka kawo dan santa amma in dai zuciya ko imani amma ai ka san sarki za ka huta ko ka ko saboda haka ta haka abinda muka fada dai Allah ya ba mu lada wannan kai kuskure Allah ya tsare mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta